لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، فالمحور الرابع من هذا الحديث النبوي الشريف أيها الإخوة، القرآن حجة لك وعليك. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال بعض السلف: ما جالس أحد القرآن فقام عنه سالما، بل إما أن يربح وإما أن يخسر. ثم تلا هذه الآية المذكورة: والقرآن شافع مشفع، فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره قاده إلى النار. وصح هذا حديثا. ولذلك قال أحد السلف: فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم القرآن، فإنه من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة، ومن اتبع القرآن زج في قفاه أو زج في قفاه فقذفه في النار. أعظم الله أجرنا. والمحور الخامس: كل الناس يغدو فبائر نفسه فمغتقها أو مبقها. فالناس غاديان، هناك من يغدو لمصالح نفسه دينا ودنيا، وهناك من يغدو مسرعا لجلب المتاعب إلى نفسه أو على نفسه. فمن غدا وسعى في طاعة الله فقد باع نفسه لله وأعتقها من عذاب الله وسخطه وغضبه. ومن غدا وسعى في معصية الله فقد باع نفسه بالهوان وأوبقها بالآثام الموجبة لغضب الله عز وجل. أعاذنا الله وأجارنا. يا أيها المسلمين، فطور متيو لا متجني تجن حديثي daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadanda suke nuna wa a bayyace a fili cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an bashi abin da ake kira jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim kalma ta kaifiyya, jumla gajeriya amma ta kunshi ma'ana mai fadi, ma'ana mai tsawo wanda za a dade ana yi kafin a je karshen ta. Shahararren hadisin da aka karbo daga Abu Malik الحارث ابن عاصم بن الأشعري الله تعالى دعا بليش يتي من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي الظهور شطر الإيمان أركي رب الإيمان لي. والحمد لله تملأ الميزان فدرع الحمد لله ناتك ميزاني نقوى أيك باورانا تاك كياما. وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض فتن وطنن كلمة ميقو سبحان الله والحمد لله كوفدن الحمد لله ita kadai wato natika abinda ke tsakanin sama da kasa. Sannan wasalat nurun, sallah haske ce. Wa sadaqatu burhanun, sadaka hujja ce. Wa sabru diyaun, hakuri haske ne. Wal qur'anu hujjatun laka wa alayk, qur'ani hujja ne akan ka ko hujja ne a hannunka. Kullun nas yaghdu, dukkan mutane kowa na wayan gari da safe. Baba'iun nafsuhu, akwai wanda yake sayar da kansa ya samu ko wajen aikin alkhairi da aikin da'a. Fa mu'tiquha, ya yantar da kansa daga azabar Allah, daga fushin Ubangiji. Aw mubiquha, akwai wanda yake wayan gari ya samu ko wajen halakar da kansa, shine ya samu ko wajen aikata mummunan aiki. Wannan hadisi ya yiwa zamu dauke shi gaba gaba da kasance zuwa gabobi guda biyar. Gaba ta farko da manzo Allah ce at-tuhur shatrul iman, wato tsarki shine rabin imani. Na farko, me ake nufi da tsarki? Sannan kuma me ake nufi da imani? Waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da tsarki a nan gurin ana nufin tsarkin zuciya, ana nufin tsarkin hali, ana nufin tsarkake kai daga dukkan abinda Allah baya so na aqida a zuci ko magana ta baka ko aiki na gabbai. Duka mutumin da ya tsarkake kansa daga abinda Allah baya so, ya bar shirka, ya bar bid'a, ya bar ma'asi, to hakika ya samu rabin imani. Domin imanin gaba ɗayansa ko dai umarni da kyakkyawa ko hani daga mummuna. Yayin da mutum ya bi abinda aka ce yi, kaga yayi rabi, taurin rabi. Yayin da mutum ya hanu, ya tsarkaku daga dukkan abinda aka hana shi, kaga yayi rabi, taurin ɗaya rabin. Ta nan gurin kenan abinda ake nufi da at-tuhur shatrul iman, wato tsarkin rabin imani ne. Wannan na nufin tsarkin rai, tsarkin zuciya, tsarkin hali, tsarkin magana, tsarkin aqida da tsarki na aiki.
ubangiji yake wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ubangiji na rantsuwa da rai da wanda ya halitta rai, wato shi karan kansa kenan. Rai din da ubangiji ta'ala kimsa mata shari'a in ta zanto ta shari'an bawa ce, ko kuma kimsa mata bata in ta zanto ta batattan bawa ce, sai ubangiji ce qad aflaha man zakkaha, hakika ya rabota duk wanda ya tsarkake ransa, wa qad khaba man dassaha, hakika ya tabe dukkan wanda ya sanya wa ransa datti, dukkan wanda ya tusa wa zuciyarsa datti. To kaga tsarkiya nan, wato tsarki na hissi ko kuma tsarki na ma'anawi kenan, wato tsarki na hali da tabi'a da kuma ayyuka, anan kaga ya zama rabin imani kenan. Ko kuma mu ce abinda ake nufi da tsarki a nan gurin, ana nufin tsarki na ruwa ya dace da fiqhin Imam Muslim a inda ya je kurta hadisin a cikin ingantaccen littafinsa. To amma idan an ce tsarki na ruwa wanda shine alwala ko wanka, ko ce mama a madadin su shine rabin imani, to ta yaya zai zama rabin imani? To anan sai malamai suka yi maganganu daban-daban. Waɗansu suka ce abinda ake nufi da rabin imani a nan, sallah ita ce imani din, tunda Allah ya ambaci sallah da imani a cikin littafinsa mai girma. Kuma Imam Bukhari ya kulla babu cikin ingantaccen littafinsa, yace babun salatukum imanukum, ya kawo fadin Allah ta'ala, wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum, wanda wannan aya da Allah ke yi dake cewa Allah baya son ya tozarta imanin ku, abinda ake nufi da imani a cikin ta shine sallah. To kaga ne, idan mun dauki tsarki na ruwa shi hadisin ke nufi, to ana nufin tsarki shine rabin sallah, domin sallah ba ta karbuwa dole sai da tsarki. Idan mutum yayi tsarki ne, to yayi rabi, idan yayi sallah kuma ya daya rabin. Anan gurin sai zanto fassaran hadisin as-suhur shatrul iman, tsarki rabin sallah ne. Amma idan mun bi wancan na farko, as-suhur shatrul iman, tsarki rabin imani ne, domin imani ko yi ne ko bari. Idan ka yi abinda aka ce yi, kayi rabi, idan ka hannu daga abinda aka ce ka daina, shi ma wato ainihin kayi rabi. Waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da as-suhur shatrul iman anan gurin, ladan da ake baiwa mutum lokacin da ya tsarki da zai sallah, ana nannin kaladan har ya kai rabin ladan imani, amma shi imanin yayin da ba a ninka ladansa ba. Wato zai zanto idan aka nanninka maka lada na tsarki, ya kai rabin ladan da mai imani ya kamata ya samu wanda ba a nanninka ladan imanin ba. Wannan shine at-tuhur shatrul iman, wanda wannan ma'ana tana nesa kwarai da gaske. Imma dai mu dauki ma'ana ta farko wanda lalle ta dace da hadisin, imma kuma mu dauki ma'ana ta biyu wanda galibin malaman ita suke faɗa, musamman irin waɗanda suka sarkafa hadisin a cikin babin alwala ko wanka ko babu taharin. A takaice dai wannan na nuna muhimmancin tsarki, sawa'un tsarkin zuciya ko kuma tsarki na ruwa, ko kace dukkanin su guda biyu, domin ɗaya baya wadatarwa sai da ɗaya. Duk mutumin da ya tsarkake zuciyarsa amma bai tsarkake jikinsa ba daga datti daga najasa, to kaga ai bai tsarki ba. Ha kuma duk mutumin da ya tsarkake jikinsa, ya wanke tufafinsa, suka zanto a wanke a goge har sai yana kanshi da turare, amma yana da duhun zuciya, yana da mugun hali, yana da mummunan harshe, yana da kazantar maka, to kaga wannan aiki ma bai tsarkake kansa ba irin tsarkin da ake bukata. Dan haka ne tsarki gaba ɗayan sa abin da ake bukata, sawa'un tsarki na zuciya da kuma tsarki na hali. Wannan ita ce gaba ta farko a cikin hadisin. Daga nan gurin sai gaba ta biyu a cikin hadisin. Alhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma baina as-sama'i wal ard. Wato hadisin na nuna falalar fadin alhamdulillah, alhamdulillahi a matsayin zikiri. Sannan hadisin da nuna falalar fadar subhanallahi walhamdulillah, subhanallahi walhamdulillahi a matsayin zikiri. Duka mutumin da yake da zunta waɗannan zikiri a lokuta na zikiri, a lokuta da hadisi suka yi ishara zuwa gare su, ko yi abin da ake kira az-zikrul mutlaq da su, ba tare da ya iyakance lokaci ba, sawabin a zaune ko a tsaye, to lalle ya yi abin da zai tarawa kansa lada. Imma dai alhamdulillah ita kadai tana cika mizanin awon na lada ranar tashin kiyama. Sannan idan an haɗa ta da subhanallahi walhamdulillahi kuwa, to suna cika wurin da ya kai fadin da ke tsakanin sama da ƙasa ta fuskar lada. Wannan na nuna muhimmancin waɗannan zikirai guda biyu ga dukkan bawan da yake lazunta su. Na farko ya kamata mu sani cewa ita alhamdulillahi ita kadai abinda take kunsa tabbatar ma da Allah dukkan siffa ta kamala, dukkan siffa abin yabo, dukkan siffa da ke nuna cikarsa da batsewarsa. Yayin da ita kalmar subhanallahi abinda take nunawa tsarkake Allah daga dukkan tawaya, tsarkake Allah daga dukkan kasawa, dukkan abinda yake kasawa ne, nakasa ne, aibu ne, shi baya ne to ka tsarkake Allah daga wannan abun yayin da kace subhanallahi idan ku kace alhamdulillahi kana nufin dukkan abin da yake kamala ne yabo ne to ka tabbatar ma Allah subhanahu wataala shi daidai da dacewar girman sa da girman zatin sa subhanahu wataala kaga guda biyun duk suna da matukar muhimmanci a yesu shi yasa malamai suka ce da wuya ka samu kalmar subhanallahi ta zo ita kadai domin ita abin da ta kunsa korewa Allah ta waya amma bata kunshi tabbatar da kamala ba sai in an hada ta da alhamdulillahi dan galiban zikirin yakan zo subhanallahi walhamdulillahi ko kuma idan an faɗi subhanallahi ba tare da hamdala ba to sai a kawo wani suna daga cikin sunayen dake nuna girman ubangiji subhanahu wataala kamar a ce subhanallahi alazim kaga kalmar azim na nuna girma da cika da batsewa wanda tana wakiltar alhamdulillahi ko da ba a faɗe ta ba in kuma kaga dama ka ce subhanallahi walhamdulillahi kaga ta wakilci kalmar alazim din kenan a takaice dai ya ƴan uwa wato ake ladabi tsakaninmu da Allah madaukakin sarki mu kore masa tawaya mu tabbatar masa da kamala idan mun kore masa tawaya muka ce ubangiji da Allah ba bebe bane ba mai ji bane ba makaho bane ba kurma bane ba mai ji sama sama bane ba mai barci bane ba mai gingidi bane kaga duk wannan dangi ne na korewa wannan kadai baya nuna tauhidi domin annabiyul mahdi la yusamma tauhidan dole bayan ka kore da kasa to kuma a gefe dai sai ka tabbatar da kamala mai ji ne jin da baya da iyaka mai gani ne ganin da baya da haddi rayayye ne rayuwar da ba ta da farko ba ta da ƙarfe na farkon da baya da farko na ƙarshen da baya da ƙarfe la ta'khudhuhu sinatun wala nawm ubangiji mai cikakken adalci ne wanda baya zaluntar bayi mai cikakken rahama ne da jin kai rahamarsa ta kai ga kowa ta kai ga ko ina wasi'at rahmatin kulli shay fa sa'tubuha lil ladina yattaquna wa yutuna zakata wal ladina hum bi ayatina yu'minun tabbatar ma Allah kamala bayan ka kore masa da kasa wannan shine tauhidi kuma idan kun lura wannan kalmar shahada ta kunsa da ta ce la ilaha ai ta kore ne sai kuma ta ce illallah tabbatarwa kenan kaga tabbatarwa kadai ba tare da korewa ba bata zama tauhidi korewa kadai ba tare da tabbatarwa ba bata zama tauhidi shi yasa Allah ya hada su da zuna yace fa man yakfur bi taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa lam yusama laha wallahu samiu alim الكفر بالطاغوت كوريوا الله دكن تواكنا كوريوا الله كني كوريوا الله سأقو تارا كوريوا الله أبوكين تاريا كوريوا الله تاكو مشي دكنا تكن الكفر بالطاغوت كادكا كوريوا بس دكن تويا ويؤمن بالله كاي إيماني بسيشي كأي تلن تل وحده لا تري كلف كواني فيني حقيقة نتوهيدي سيسا إذن كتير سبحان الله تو كارغا كاي نفيو إذن كتير والحمد لله كارغا كاي إثباتي subhan kore dukkan tawaya walhamdulillah tabbatar da dukkan kamala daka dai wannan zikiri na nuna lalle zikiri ne mai girman sha'ani fadin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sannan gabar magana ta uku hadisi yace as-salatu nurun wa sadaqatu burhanun wa sabru diya'un wato sallah an-nuri ce sannan kuma sadaka hujja ce sannan kuma hakuri shi ma haske ne ko kyalli ne waɗannan ayyuka guda uku da sallah wadda ana nufin ta farilla ko sanafila da sadaka ita ma ko ta zakka ta wajibi ko sanafila da kuma hakuri tare da dukkan dangogin hakuri waɗanda suke ababen yabo waɗannan ibadoji guda uku kowanne an siffanta shi da haske domin da an-nur da al-burhan da kuma az-ziya dukkaninsu haske ne sai dai bambancinsu da juna shi ne shi an-nur haske wanda babu zafi a cikinsa hasken da babu zafi hasken da babu kuna hasken farin wata babu zafi a cikinsa babu kuna amma az-ziya yana nufin hasken da yake akwai kuna a cikinsa hasken da yake akwai zafi tattare da shi dan haka Allah madaukakin sarki ya siffanta da wata da cewa haske ne da shi rana kuma yake ziya gareta huwa allazi ja'ala shamsa ziya'an والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب وبنجي شي ne sanya rana ta zanto tana da ziya hasken dake dauke da zafi duk wanda ke cikin rana yana jin zafin ta idan ta kwalle sannan kuma ubangiji ta Allah shi ya sanya wata zama mai haske hasken da babu zafi a tattare da shi sannan shi al-burhan asalin al-burhan a cikin harshen larabci abin da yake nufi wani haske daga gabas wanda yake rigayar fitowar rana wanda shi ne mukaddima na hudowar rana hudowar wannan haske da ka kalli gabas za a ga gaba daya ta ɗauki haske sha gari na dab da wayewa abinda ya rage rana ta hudu, to wannan shine al-burhan. To menene hikimar waɗannan ibadoji guda uku? Duk a siffanta su da haske, kuma kowane haske nau'i ne mai zaman kansa. Na farko dai sallah haske ce. Haske a rayuwar mutum ta duniya, haske a rayuwarsa ta barzahu bayan ya mutu, haske a cikin kabarinsa, hasken zuciya, hasken basira. Sallah rukuni ne cikin rukunin musulunci guda biyar. Sallah hujja ce bisa ga cewa wani musulmi ne. Yinta a lokacin da kai daddi a shari'a wajibi ne. Yinta a cikin jam'i kuma wajibi ne na biyu, in ba ga wanda suke da uzuri ba. Sallah ita ce take zama da bagardama tsakanin musulunci da imani, tsakanin imani da kafirci, tsakanin imani da shirka. Sallah ita ce farkon abin da za a yi wa mutum hisabi ranar tashin kiyama. In ta tsaka ta yi daidai, dan adam ya rabu ta, ya tsira. In kuwa ba haka ba, to bai tsira ba, bai kuma rabu ta ba. Da haka sallah haske ce. Sallah kuma hujja ce. Da haka shi burhan, wannan haske da ke riga fitowar rana. Dan haka ne ma hujja ake kiranta da wannan sunan, a ce mata burhan, saboda tana nuna kwarinta da karfinta da kuma abinda aka kafa hujjar don shi fitowar ta fili. Don haka lalle sadaka babbar hujja ce. Babbar hujja ce akan imanin dan adam, babbar hujja ce akan tsarkin zuciya, babbar hujja ce akan mutum na so wa sauran jama'a alkhairi. Ba abin da ke ingiza mutum zuwa ga yin sadaka, ya fitar da kudinsa yayin da yake son su, ya bayar in ba dan imani ba, in ba dan ikhlasi ba, in ba dan fatan samun rahmar Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba. Don haka dai lalle sadaka hujja ce a bisa ga musuluncin bawa, hujja ce a bisa ga wane yana so wa sauran yan uwansa musulmi alkhairi. Domin yadda ta zama ibada tsakaninka da Allah, to kuma ita sadaka alaka ce tsakanin mawadata da waɗanda suke talakawa. Ya yan uwa, shi ko hakuri haske ne. Haske ne wanda a cikinsa akwai nau'i na zafi, akwai nau'i na kuna. Don duk lokacin da aka ce wane ya hakuri, to ai ba daidai aka yi masa ba. An taka masa ne ko an zubar masa, an kifar masa ko an bular masa, sai aka ce ya hakuri. Da haka sai ake siffanta hakuri da asriya, saboda wato yana da wahala, yana da zafi, yana da bi'a duka. Amma sallah sai aka siffanta da nuru, saboda ba wahala a cikinta, wato babu wahala makamancin irin wanda suke cikin hakuri. Kuma daga nan ne za mu gane hikimar da ta sa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya siffanta shari'ar annabi Musa da cewa ziya ce, amma shari'ar annabi Muhammad sai aka ce nur ce. Shari'ar annabi Musa, Allah madaukakin sarki ce walaqad atayna Musa wa Harun al-furqana wa diya'an wa zikran lil muttaqin. Hakika mun baiwa annabi Musa da uwansa Harun littafin mai raba ƙarya, mai rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya. Sannan mun ba su littafin da yake ziya, haske ne amma tare da kuna. Malamai suka ce kunar da ke ciki shine nau'ika na horo wanda aka tanada a cikin shari'ar annabi Musa, wanda yake suna da zafi idan an kwatanta da wanda aka tanada a cikin shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A ce kaga ta zama ziya kamar hasken rana wanda yake akwai zafi a ciki. Duk da cewa an ce a cikin at-taura akwai nur, to amma nur din ba shi ya furin jaye ba, ziya shi ne ya furin jaye. Dan karkafa hujja da fadin Allah ta'ala, inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. An ce fiha hudan wa nur, a cikin ta akwai shari'a, akwai wani nau'i na haske, hasken da babu zafi. To amma ziya shi ne abin da ya furin jaye a ciki. Yayin da shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma gaba ɗaya aka sa mata da sunan nur. Duk da cewa a cikin shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai horo, akwai uqubat, akwai hudud, amma kuma su suka fi zama ƴan kaɗan idan an kwatanta da sauran ɓangarori wanda babu wahala a cikin su. Da haka aka siffanta da nur, kad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Aka dai siffanta da cewa shari'a ce wanda take cikin haske. Da haka hakuri, ƴan uwa, yana buƙatar juriya. Kuma hakuri kala uku ne. Akwai hakuri kan bin Allah, duk abin da Allah ya ce ayi sai ka samu zuciya galibi ba ta sani. Akwai hakuri wajen barin sabo, yawancin abin da Allah ya ce ayi za ka ga zuciya, Allah ya ce kar ayi sai ka samu zuciya tana son ayi, abin da ya ce ayi kuma zuciya ba ta sani. Da haka hakuri wajen bin Allah, wajibai da Allah ya wajaba sa mutum ya lallashi zuciyarsa, ya daure, ya cije, ya yi su dan da'a ga Allah, dan neman tsiran Allah, dan jin tsoron azabarsa. Abinda Allah ya haramta wa mutum ya yi kokarin nesanta su dan da'a ga Allah, dan jin tsoron fushin Allah subhanahu wa ta'ala. Sai ya lallaki zuciyarsa zai iya yin aikin alkhairi, sai ya haƙurƙurtar da zuciyarsa ne zai iya barin ayyukan sabo. Hakuri na ɗaya da biyu kenan. Hakuri na uku shine hakuri wajen dukkan abinda Allah ya saukar akan bawa. nau'in kaddara da take sauka akan mutum mai kyau ko mara kyau, rashin lafiya da kamajika da cuta da laulayi da masifaffen talauci da fatara da rashin abin hannu, dukkan su jarraba cikin rayuwa. Sannan rashin wa ko kani ko mace ko iyaye ko ƴaƴa, dukkan waɗannan ababe ne da Allah ke jarrabar bawa sai mutum ya yi hakuri. Idan mutum ya yi hakurin yana da falala akan wannan, kuma shi ne guzurin mutum na gudanar da rayuwarsa a cikin tsanaki a duniya. Duk wanda baya da hakuri to yana cikin tashin hankali a rayuwa ta duniya, babu shi babu samun hutun zuciya sai lokacin da ya zanto mai hakuri. Da haka dai abinda wannan ke nufi kenan. Gabar magana ta biyar a ta hudu a cikin hadisin manzo Allah ce Al-Qur'anu hujjatun laka wa alayk, Al-Qur'ani hujja ce a hannunka idan ka yi imani da shi, kana karanta shi, kana kokarin fahimtar abin da ke ciki, kana aiki da shi, kana kiran mutane zuwa gare shi. Wannan ita ce kamala wajen al'alaka bainana wa bainal kitabillahi ta'ala. Alaka ta farko alaka ta imani, alaka ta farko ta biyu alaka ta tilawa, alaka ta uku alaka ta ta'ammul wa tadabbur wa tafahum, kokarin tadabburi da fahimta. Alaka ta hudu alaka ta aiki, aiki da shi al'amal. Alaka ta biyar ad-da'watu ilayhi wa ilaka alimi, dukkan mutumin da ya alakanta kansa da Al-Qur'ani ta wannan bangare guda biyar to ya samu kamala irin ta bani Adam da ake son dan Adam ya kasance. Me ya matsayin Al-Qur'ani game da kai a cikin kowane 24 hours? Izmi nawa kake karantawa? Aya nawa? Shafi nawa? Ko baka karanta komai a ciki? Sai in ta baci sai ka dauko Al-Qur'ani, ko kuma a'a sai a cikin salloli guda biyar kada kake karanta Al-Qur'ani? So ake kullun kana da wuridi na Al-Qur'ani, sawa'un izu ɗaya ko biyu ko kasar haka ko samar haka, gwargwadon yalwarka, gwargwadon dama da Allah ya baka da baiwarka. Kada rana ta hudo ta faɗi ba tare da ka karanta wani abu na Al-Qur'ani ba, ba tare da ka saurara ko da a cikin rediyo ko a cikin kasar ko a cikin komai ne ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasancewar shi aka saukarwa, amma zai ce wa sahabi karanta mun Al-Qur'ani inji. Sahabin yace ba kai aka saukarwa ba, yace tare da haka ina so in ji wani na yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Da kansa yake kewaye gidajen sahabbai da daddare ya rinka jin suwa suke qiyamul layli, suwa suke karatun Al-Qur'ani. Yace da Abu Musa, ina ma ka ganni je da daddaren lokacin da nake sauraron karatunka, na fake ina jin karatun Al-Qur'anin ka yadda kake rerawa cikin sallar dare. Sai Abu Musa ce wallahi da naji ka la habbartuhu laka tahbiran, inda naji ka da na kyautata muryarsa yadda zan dakata maka, wato dan dakatawa manzon Allah ibadar qurba ce ya takarrabuna biha ila Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka dai zan tumura da alaka ta Al-Qur'ani ta karatu, ta fahimtar abinda ke ciki da hanyar karanta tafsirinsa da bibitar inda ake tafsirinsa ko bayanin ma'anarsa, sannan kuma aiki da shi, sannan kiran mutane zuwa gare shi, ya zama hujjatul lak kenan. Alaka ta biyu shine mutum ya zanto baya karantawa, bai imani da shi ba, baya aiki da shi, ko yayi wani bangare na wannan bai wannan bangare ba, to kaga Al-Qur'ani zai zama hujjatul alayhi cikin abinda ya bari cikin waɗannan bangarori guda biyar, zai zama hujja akan mutum ranar tashin kiyama. Al-Qur'ani haske ne, Al-Qur'ani mai ceto ne, kuma za mu ba shi ceto ranar tashin kiyama. Duk wanda ya sanya Al-Qur'ani a gaba yana biyan sa sau da kafa, Al-Qur'ani zai masa jagora zuwa gidan aljanna. Duk wanda ya mayar da Al-Qur'ani a baya, shi yana gaba Al-Qur'ani na biye da shi a baya, Qur'anin nan sai an gaza shi zuwa ga gidan wuta. Haka manzo Allah bai na cikin hadisi ingantacce. Da haka wani daga cikin magabata yake cewa fattabi'ul qur'ana wala yatba'akum alquran, ko wala yattabi'kum alquran, ku bi alqur'ani kar ku yi ta qur'ani ya bi ku, domin duk wanda ya bi alqur'ani to alqur'ani zai kai shi ne zuwa dautayin cikin dautayin aljanna. Dukkan wanda ya bari alqur'ani kuna bayan sa to zai hankata shi ya iza ke sa zuwa cikin wutar jahannama. Gaba ta karshe cikin hadisin manzo Allah ya kasa mutane gida biyu, a kullum aka waye gari mutane kashi dole. Ko dai wanda yake yin asubanci wajen aikin alkhairi ya sayar wa Allah kansa, ya bayar da kansa, hajar da Allah zai ba shi ita ce aljanna. Farashin da ya gabatar shi kuma shine kansa gaba daya, gabansa gaba daya, jinsa da ganinsa sai abinda Allah yake so, sai abinda manzo Allah ya yi izini. To kaga wannan ya waye gari ya kullata da kai tsakaninsa da mahaliccinsa. Ko kuma wanda ya waye gari ya sayar da kansa ga san zuciyarsa, wato ya waye gari wajen ayyukan barna, ayyukan ta'addanci, cutar mutane, zaluntar bayin Allah, to wannan kaga ya halakar da kansa kenan. Kullum aka waye gari haka mutane suke tashi, jiya da shekaran jiya da shekaran jiya wancan haka aka yi, haka yi waka yi, haka gobe da jibin ma mutane za su zama faba'i'un nafsahu wa mu'tiquha aw mubiquha. Da haka sai mu waye gari wajen ayyukan da'a, mu bude safiyarmu da ayyukan da'a, mu yi kokarin rufe daren mu da ayyukan da'a. Wannan shi ne tsira, shi zai tabbatar wa da bawa tsira a gaban Allah ranar tashin kiyama. Allahumma izzir islamul muslimin wa zillil shirkal mushrikin wa damir a'da'ad din wa ansur ibadakal muwahhidin wa ahmi hazratad din ya rabbal alamin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina wa ja'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba ridaka ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa qumu ila salati.